sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci. Yusuf Aliyu Harandane tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington a yau Talata 11 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. Muke gabatar muku da shirinmu, amma kamun mu tsunduma cikin shirin, bari mu fara da kanin labarai. Mahmud, mun kwana biyu mu aiki tare
ba? Nan lafiya Yusuf, mun jima kwana biyu.
Barka da asuba.
Barka da wannan lokaci. Yayin da adadin mutane da suka mutu sanadiyar cutar coronavirus ya haura 1,000, hukumomi a China sun kore wasu manyan jami'an kiwon lafiya masu kada kuriya a zaben shara fage na cire dan takarar jam'iyyar Democrat da zai kara da shugaba Trump ya kankama a jihar New Hampshire. ‘Yan kabilar Rohingya da dama sun rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwale mai dauke da mutum sama da 100 ya kife a gabar tekun Bangladesh.
Toka nan labaran kenan, za mu kawo muku cikakkun labarai. Idan kuma muka leka duniyar rahotannin namu, za ku ji cewar me yake kawo waɗannan matsaloli na kan likitoci da suke ba su da takardun shaida.
Dai saka kai yarinya sai ta kumbura sai ga jini na fita ta idanunta ta hanci ta baki ta dubura ta farji ko ina shi ne aka dauke ta aka kai ta specialist hospital.
A bangare daya kuwa, in aka za ku ji ina aka kwana da wannan committee na shugaban kasa Muhammadu Buhari,
ba shi report akan wannan ganawa da muka yi da ma'aikatunsa guda 22, ba shi report akan nazarin da muka yi akan abubuwa da yawa.
To bayan labaran duniya da rahotanni, za mu kawo muku shirinmu na yau, noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muna. Amma duk kafin nan, bari mu fara da jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da adadin mutanen da suka mutu sanadiyar cutar coronavirus ya haura 1,000, hukumomi a China sun kori wasu manyan jami'an kiwon lafiya biyu daga makamansu a lardin Hubei inda cutar ta fi kamari. A yau Talata, kafar yaɗa labaran ƙasar ta Sin ta rawaito cewa an sallame Zhang Jing, wanda shine kwamishinan lafiya a lardin na Hubei, da kuma Liu Yingzin, darakta a ma'aikatar ta lafiya. Sallamar waɗannan manyan jami'ai yana zuwa ne kwana guda bayan da aka samu ƙarin mutuwar mutum 103 a lardin na Hubei, inda aka rufe miliyoyin mutane a gidajensu, aka kuma wato a kuma daidai lokacin da ake korafin matsalar karancin abinci a yankin. Zuwa yanzu gwamnati ta China ta tabbatar da cewa mutum 43,000 ne suka kamu da cutar. A jiya Litinin, shugaba Xi Jinping ya ziyarci wasu da suka kamu da cutar ta coronavirus a wani asibiti da ke Beijing, kamar yadda rahotanni suka bayyana. To, yayin da ake ganin karuwar adadin waɗanda ke kamuwa da mutuwa daga cutar ta coronavirus a ƙasar ta China, dubban ɗalibai yan nahiyar Afirka da ke karatu a ƙasar suna fatan ganin gwamnatocinsu sun kwashe su daga ƙasar. Solomon Yohana, wani ɗan ƙasar Habasha da ke karatu a fannin ƙirƙiren zamani a jami'ar Wuchang da ke yankin Wuhan, wato inda cutar ta fi kamari, ya ce dukkan ɗaliban jami'ar 15,000 sun fice daga makarantar. A cewar shi, akwai ɗaliban ƙasashen waje kusan 200 da suka rage a makarantar, mafi akasarinsu 'yan nahiyar Afirka ne. Wani ɗalibi daban, wanda shi ma ɗan ƙasar ta Habasha ne, ya yi kira ga gwamnatin ƙasarsu da ta aika a kwashe su. Kiyasi da ya nuna cewa akwai aƙalla 'yan Afirka 61,000 da ke karatu a ƙasar ta China, a kuma halin da ake ciki suna fuskantar matsalar ƙarancin abinci tare da zama cikin yanayi na rashin tabbas. Masu kada kuriya a zaben shara fage na cire dan takarar jam'iyyar Democrat a jihar New Hampshire da ke arewa maso gabashin Amurka, na can suna jefa ƙuri'unsu, yayin da kowanne dan takara da ke neman tikitin jam'iyyar ke ƙara ƙaimi wajen ganin an zaɓe shi a matsayin wanda zai kalubalanci shugaba Donald Trump a watan Nuwamba. Jim kaɗan bayan tsakar daren jiya ne, masu kada kuri'a suka yi zaɓensu a Dixville Notch, inda tsohon magajin garin New York Michael Bloomberg da wato ya samu ƙuri'u biyu, sannan Sanata Bernie Sanders da Pete Buttigieg suka samu ƙuri'u ɗaiɗai. Mafi akasarin rumfunan zaben za su buɗe ne da safiyar yau, inda kuma ake sa ran fitar da sakamakon zaben a yammacin yau Talata. Sai dai shugaba Trump ya mai da martani kan zaben na 'yan Democrat.
My only problem is I'm trying to figure out who is their weakest candidate. I think they're all weak.
Yace damuwata ita ce ina ƙoƙarin fahimtar wane ne mafi rauni a cikin 'yan takarar. Ka ina ga dukkansu ma masu rauni ne.
To, bari mu fara da rahotanmu na farko kamin mu ci ga sauran labaran da muke da su. Ba shakka rashin tuntuɓa nagartattun amintattun jami'an kiwon lafiya na tattare da mummunan haɗari ga kowace al'umma. Hakan ya sa jami'an gwamnati ke ci gaba da wayar da kan jama'a kan cewar kada su aminta da wani jami'in kiwon lafiya da ba na gwamnati ba ko kuma wanda gwamnati ta amince da shi, wanda hakan ke da illoli da dama. Zainab Babaji na dauke da rahoton akan illar hakan.
Hukumar tsaro da kare al'umma ta Civil Defense a jihar Nasarawa ta yi nasarar shafke wani likitan boge bayan ya halaka wata yarinya 'yar shekara uku ta hanyar zurara mata jini ba bisa ka'ida ba. Matashin mai suna Mudansir Muhammad Idris, wanda ɗalibi ne a kwalejin lafiya a garin Boko da ke jihar Benue, ya dade yana sojan gona a matsayin likita a unguwar Sarkin Fawa da ke cikin garin lafiya a jihar Nasarawa. Komandan Rundunar Civil Defense a jihar ta Nasarawa, Muhammad Gida Dafari, ya ce Mudansir ya bude kemis ne ba tare da rajista ba.
Likitan ƙarya ne a nan anguwan Sarkin Fawa. Ya bude dan ƙaramin kemis wanda ba ta da rajista. To mutanen anguwan suna kallon sa yana shiga kaya irin likitoci, sai suka dauka ko likita ne. Sai suka yi dan zazzabi ko dan ciwo, sai su kira shi duba su. To shi bawon Allah nan da yasa ta yi ciwo sai ya je same shi. Yana duba yarinyar sai ta ba ta da jini ne a jika. Ya za a yi ci a ya san abin da zai yi. Kawai yana fitowa bayan kemis nashi sai ya ga wani yaro ya zo wucewa, ko dama ya san shi sai ya kira shi, nawa zan baka ka bani jini? Sai wannan kawai shiga cikin kemis sai aka ja jini, ana jan jini kawai sai ya ce da mahaifin mu koma gida. Sai ya dauki yarinya ya maida ta gidan mahaifin, ba ma cikin kemis nashi ba, sai ya daura mata wannan jinin. Sai ba ta tantance jinin ba, da ya saka kawai yarinya sai ta kumbura, sai ga jini na fita ta idanunta, ta hanci, ta baki, ta dubura, ta farji, ko ina. Shine aka dauke ta aka kai ta specialist hospital Talatu Arab. Ana zuwa likita suka ce ai an yi kuskure, jijiyar da aka sa jinin ba nan ne ma ke sa jinin ba, karshen dai yanzu ta rasu. Za mu kai shi kotu, za mu caje shi da kisan kai. Kisan kai ba da makami ba.
Ko idan iyayen yarinyan suka yafe za ku sake shi?
Ko ya yafe dokan kasa ba ta yafe ba. Ai doka ce ta kasa ya karya, akan wannan doka ta kasa sai ya tafi kurkuku. Imma wasu yanke mai hukuncin kisa.
Komandan Rundunar Civil Defense kenan a jihar Nasarawa, Muhammad Gida Dafari, shi ko Mudansir Muhammad Idris ya furta laifin da ya aikata.
Saboda na yi wa wata yarinya jinya, na samu ta jini a gida kuma da bai kamata ba. Gaskiya ban da asibiti ba, ban da wani shago ba, ina kan makaranta ne, ni ɗalibi ne. Yawa nakan dai ba su magani haka, sun fi magani. Tana zazzabi ne gaskiya sosai haka, kuma jikinta ya yi nauyi ko in ce ya yi weak. Ina son ya fani da wannan dama in ce da mutanen wannan jihar su yi haƙuri su yafe ni, ba ni da niyyar don in kashe ta ba.
Shugaban ƙungiyar likitoci a jihar Nasarawa, Dr. Bulus Peter Umaru, ya shawarci jama'a ne da su guji zuwa wuraren ba da magani da ba a tantance ingancinsu ba.
Muna sanarwa jama'a cewa akwai asibitocin da gwamnati ta ba su izini su aiki. Muna da kwamiti da take zagayawa tana tambayan jama'a.
Wace shawara kuke ba su al'umma, musamman jama'a, su fahimci cewa ya kamata su ziyarci asibiti kwararre, wato na gwamnati ko kuma masu zaman kansu, amma waɗanda sun kware?
Abin hakuri ne, don wani lokacin ba a samu a gan likita da wuri don jama'a sun yawa. Gara ka kura ka samu kiwon lafiya na kwarai don ka je a kwaba maka lissafi.
Duk kokarin da na yi don jin ta bakin ma'aikatar lafiyar jihar Nasarawa ya ci tura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
To a ƙasar Kenya an buɗe makarantun da aka rufe a yankin Boni Forest sanadiyar hare-haren mayakan Al-Shabab bayan da aka rufe su shekaru biyar da suka gabata. Sai dai har yanzu ɗalibai da malamai ƙalilan ne ke sha'awar komawa makarantun saboda fargabar abin da ya faru a baya. Makarantar firamare ta Kiyangwe na ɗaya daga cikin makarantu biyar da aka rufe a yankin, lamarin da ya jefa yara ɗalibai cikin wahalar yin tafiya mai nisan gaske domin zuwa wata makarantar, ko kuma su zauna a koyar da su a gida, a wani sa'in ma wasu su rasa karatun baki ɗaya. Sai dai a watan Janairun da ya gabata aka buɗe dukkan makarantun a karon farko cikin shekara biyar. Irangu Macharia shine kwamishinan ilimi a yankin.
We have greatly improved the security. We have also deployed the teachers in those schools. We have a head teacher and
yace mun karfafa matakan tsaro, sannan mun kawo malamai daban-daban, mun kuma samar da kayayyakin karatu, saboda haka karatu na gudana yadda ya kamata. Mutane da dama ne suka rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwale dauke da 'yan gudun hijira musulmi 'yan kabilar Rohingya ya kife a can gefen gabar tekun kasar Bangladesh. Hukumomi sun ce sama da mutum 120 ne a cikin kwale-kwalen wanda ya tashi daga yankin Bengal ya nufi Malaysia. Bayanai sun nuni da cewa an yi nasarar kubutar da mutum 60, sannan an kaddamar da aikin ceto waɗanda ba a gani ba. Hukumomin sun ce masu safarar mutane ne suka yaudari 'yan gudun hijirar suka hau kwale-kwalen. tun daga watan Agustan shekarar 2017 sama da 'yan kabilar Rohingya 700 ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na Cox Bazar mai cinkoson jama'a, wanda suka tsere daga gidajensu sanadiyar musgunawa da suke fuskanta daga dakarun ƙasar Myanmar a jihar Rakhine. Dewa daga cikinsu kan yi kokarin ƙetare teku cikin yanayi mai hadari domin kaiwa ga ƙasar Malaysia, amma jami'an tsaron gabar tekun Bangladesh kan tsare su.
Sani da aiki Mahmud, labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma sai taskar rahotanni. A jamhuriyar Niger kuwa, ‘yan ta'adda ne suka hallaka wasu jami'an tsaro. Ko me ya kawo hakan? Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Majoyi da dama sun bayyana cewa maharan da ke kan babura 5-6 sun fara ne da bindige wani farar hula a bayan garin na Airu, kafin daga bisani su nufi ofishin 'yan sanda, inda suka yi nasarar hallaka 'yan sanda 2 sannan suka jikkata guda. Mazaunin garin Airu Isawik Abubakar na shugabancin wata kungiyar farar hula.
Wallahi abinda ya faru dai, akwai wanda suka kira daga farko. Banduka suka kire shi Itoho iske su bayan Ayoro, da yadda suka harbe shi ya mutu, sannan suka iya bangaren police.
To kamar su nawa ne suka zo?
Mutu biyar ne, ko police wanda suka mutu ma yanzu aka binne su.
Police nawa ne a kake?
Guda biyu suka mutu, wanda suka shi mu an wuce da su kila da rikon yamma.
Rahotanni sun kara da cewa jami'an tsaron da suka bi sawu sun yi nasarar kashe 3 daga cikin waɗannan mahara, sannan sun kama wasu daga cikinsu. Kuma ana kyautata zaton farar hular da 'yan bindigar suka hallaka, wani abokin tafiyarsu ne da ya tuba.
Kadan an mutu ya shiga ya yi ta harkar su, dole da su bi kishi suka je shi. Kar ita ne a cire su. Shi ne da suka cire shi ya shi a iske su bayan a yi runnan, suka harbe shi sannan suka tafi wajen na polisi. Banduka an kashe su, amma guda 3 kai suna tare, yana hannun uku.
Bayanai na nunin haɗin kan da 'yan bindiga ke samu daga wasu ɗaiɗaikun mutane na matuƙar tasiri wajen yawaitar ayyukan ta'addanci a yankin Tilaberi. Saboda haka masu rajin kare haƙƙin jama'a ke jan hankula.
Ƙungiyar mutane suka samu abin da za su ba talakawa, ta san mai shi ne, wani ya samu abu duka hankali zai kubce mishi. Muna sa hannu banduka bai faruwa, wanda akwai hanyoyi wanda za mu san wanda iko ba su san da su. For example, kalin mutum zai shigo gari inda yana son su. Na kai kara wajen iko, wani abu bai faru.
Gwamnan jihar Tilaberi Tijjani Ibrahim Kacalla da na tuntuɓa a ɗazu da hantsi ya sanar da ni cewa yana kan hanyar zuwa Ayeru. Saboda haka ya buƙaci in ba shi dama ya tantance zahirin abubuwan da suka faru sanadiyar wannan hari. Sule Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mummuni Barma. A makon da ya gabata ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi ganawa farko da wani kwamiti mai ba shi shawara akan harkokin tattalin arzikin ƙasa. Koya kwamitin yake gudanar da aikin nasa da kuma muhimmancin wannan tattaunawa tasu. Abokin aikinmu Muhammad Baballe Hafiz ya samu tattaunawa Dr. Muhammad Sagagi, wanda ya mishi ƙarin bayani.
Well, kamar dai da aka sani, an kafa wannan council kamar yadda ka faɗa kamar wata 5 kenan ko wata 6. An tun lokacin council ta zauna aƙalla zama 4 kenan ko 5, ta yi nazari akan abubuwa daban-daban. Na farko shi ne a watan November da December, council ta sadu da ministries, ma'aikatu kenan na gwamnati ko guda 22. Ma'aikatu daban-daban na gwamnati wanda ministoci suka zo suka yi mana bayani, suka yi wa council bayani akan abubuwa daban-daban. Misali, me suke yi, me za su yi daga nan zuwa shekara 4 ko zuwa shekara 5, menene matsalolinsu, menene suka aiwatar shekaru 4 ko 5 da suka wuce, duk irin waɗannan abubuwa. Shi ne babban nazari na farko da muka yi. Na biyu, muka yi nazari akan wani alkawari da shugaban ƙasa ya yi, cewa a kowace shekara daga wannan shekara ta 2020 zai ringa fitar da aƙalla mutum miliyan 10 daga cikin talauci. Muka fara nazari a kai, muka ga cewa yaya ne shugaban ƙasa zai aiwatar da wannan alkawari da ni. Na uku, idan ba manta ba, akwai lokacin da gwamnati tarayya ta aika zuwa
National Assembly shirin da take yi na taranci waɗansu kuɗaɗe da ƙasashen duniya daban-daban, abin da ake kira borrowing plan. To shi ma mun zauna mun yi nazari a kai, mun duba mun gani kwanin waɗannan kuɗaɗe da za a samu da kuma yadda za a rage ko da waɗansu wahalhalu ne da ƙasa za ta shiga idan aka ci wannan bashi na. Mun yi nazari a kan shi kamar wannan rufe boda da aka yi, irin waɗannan abubuwan da yawa. Amma dama dai hanyar da muka sa direction ɗinmu, wato da muka bi, shi ne mu duba mu gani shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akwai abin da dama ya ce ya kafa wannan council ne domin a ba shi shawarwari a kan inda za a inganta rayuwar mutanen Najeriya, yadda shi sha'anin tattalin arzikin ƙasarmu zai bunƙasa kamar yadda wasu ƙasashe suka yi. To menene hanyoyin? To abin da duk wannan nazari da muka yi domin mu tabbatar cewa wannan alƙawari nasa ya tabbata.
To izuwa wannan nazarin da kuka yi, kowane irin abubuwa kuka gano?
Kasan shi wannan harkar mu dai masu bayar shugaban ƙasar shawara ne, and idan an saka za ka ba da shawarwari akwai abubuwa da yawa wanda ba za ka gaya ma mutane daga waje ba. Ba zan so mu shiga cikin waɗannan abubuwan ba, amma abin da muke so in tabbatarwa da jama'a shi ne mun yi nazari mun duba mun gani cewa wani irin gyara za a yi a mazaunan waɗannan ma'aikatu domin su tallafa wa shugaban ƙasa ya cimma wannan burin nasa.
To a makon da ya gabata kun gana da shugaba Buhari, ko me kuka tattauna? Na Najeriya za su zo su ji ɗan wani gutsire na abin da kuka tattauna.
Yawan kamar yadda na faɗa, abubuwan da muka tattauna shi ne abubuwan da muka suka gudana daga lokacin da aka kafa wannan council. Ba shi report akan wannan ganawa da muka yi da ma'aikatunsa guda 22. Ba shi report akan nazarin da muka yi akan abubuwa da yawa na cikin tattalin arzikin ƙasar, kuma muka gaya mishi idan an bi kaza ga abin da zai wakana, idan an bi kaza ga abin da za a yi. Mun ba shi shawara kuma zai iya zama ya nazari.
Dr. Muhammad Sagagi, mataimakin shugaban wannan kwamiti kenan a wata tattaunawa da yi da muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki kashi na uku, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasunku suka ji, amma kwanda ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya yi da wasu manoman rani da suke da gonaki a Bugare a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. A wannan makon ma manoman dai sun ci gaba ne da bayyana masa irin ƙalubalen da suke fuskanta a ayyukansu na noman rani, inda suka kuma buƙaci gwamnati ta kai musu ɗauki. Ga dai ci gaban tattaunawar tasu.
Me ye bambancin noman rani nan ne da kake da na damuna da ake?
To na rani ya kuka ake zaka ji daɗin sa, saboda na ɗaya ke zaka kula da shi da kanka, kai zaka ba shi ruwa a lokacin da kake so. To kaga kuma samu su zai ɗaya, ba kaga na damuna ya akantu da ne, kuma yin karanci ruwa ya yanke zai zama damuwa. To ruwa kan kawo masa damuwa, amma kaga nan mun muke ba da ruwa da kanmu, mun muke gwada masa lokaci sa taki, mu cire ciyawa cikin lokacin da ciyawa tsira, mu yi masa noma. Shine bambancin damuna da rani.
Kamar wani ƙalubale matsaloli kuke fama kuma noma rani a nan?
To muna fama da matsala dai yawanci dai kayan aiki, kamar inji na kasa, kamar aikinmu nan yana bukatar inji. Misali yanzu ka ɗauko gona daga nan zuwa bakin kogin can, to yana bukatar horse wanda akala zaka nemi yadi 100, sannan kuma zaka nemi inji na bai ruwa da kuma taki da kuma maganin kashe kwari. Shin da matsalolin da muke fuskanta a nan,
kaman akwai taimako da gwamnati take cewa tana bada na taki da maganin kashe kwari da sansu, an ce kuma kun samu hakuna murna?
To ba za mu ce babu ba, kamin na ma gwamnati ta zo mu samu taimako, wato daga wuri awal ba manga tukur. A gaskiya lokacin da muka shigo nan, shi ya bamu inji, shi ya bamu horse, shi ya bamu kudi, shi ya bamu taki. Shi ya sa yau tunda muka zo nan sai mu samu karo, mutane suna karuwa kowane shekara. Amma magana talafi na gwamnati, muna samu irin taki, kam muna dan samu taki wani lokaci, to suna tamakawa amma ba zai isa ba saboda yawar jama'a.
Kin ka yawa kenan
kwarai, kin ka duba daga nan har ka isu kwayene duk noma na kan ruwan.
Duk abin da aka sha wahala akwai dadi. Menene da kuke ji na noma rani?
Ah to, na daya muna sama abin shi. Wanda zai sa mu biya kudin makarantu yara ma ciki mu biya wasu bukatun mu da shi muna jin dadin sa kwarai. Kuma baya fi da cewa kamar na damuna. Kaga muna ji dadin sa.
To a kashe menene kiranka ga su wanda suke wannan noma rani dangane da wahalar da ake sha? Su fasa koko su ci gaba?
A'a, ba mu gana fasa ba. Sai dai a kara ci gaba dai. Ai ana samu. Ba wai ba a samu ba, ana samu kuma ana ji dadin sa. Muna kira ga waɗanda ba su yi ma mun sama matasa. Su dana zama banza su zo su shiga cikin group namu mu tafi tare. Kuma ana samu masara, ana samu shinkafa, ana samu wake suya kamar daga gana cikin nan. Duk wannan kayan kudi ne in an yi su. Kuma za ka ci ga koshi. To muna kira naki gare su su zo. Mutabi tare.
Aiki mai kike ne a nan kuna ta fama kuma ma.
Wallahi mu muna dan neman kudin da zamu ga taimaka iyalin mu da shi.
Kina noma rani kenan?
Eh, muna neman rani.
To me yasa kike noma rani?
Saboda mu samu dan abu da zai dan taimake mu da yayan mu.
Yanzu wata kila kamar da kike ce zaman banza ba da amfani.
Eh,
shi yasa kike tashi kina haka kaman ya kike je da kina noma rani anan?
Ah, muna samuwa. Godiya ga Allah muna samuwa da hakan din zamu samu dan toshe yaran mu da suna makarantu hakan nan dan talafa musu.
Kamar me da me kuke noma?
Muna ciro shinkafa, muna dasawa. In rana aikin sa yayi, ni bugu sheka.
Kuna noma masara ma?
Muna yin duka.
Da kuma me?
Da shinkafa da atarugu da kubewa da masara.
Akwai wanda suke zama a gida suna jira sai dai su je su roƙo ko a ba su. Me zaki ce musu?
Daren ce musu su tashi da karfin su su zo mun ka hada muna aiki tare da su zai dan rufa mana asiri.
Kaman kungiyoyin mata kuna da yawa ne kuma mata suke aiki anan?
Eh muna da yawa dukkan mu akwai wanda suna da maza akwai wanda ba su da maza dukkan muna zuwa da su muna aiki tare.
Masu sauraro anan za mu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ya tattauna da baƙin namu, sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti, Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Tushen arziki to a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga wasikun da kuke aika mana ta hanyar sakon email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Murtala Ibrahim. Yace salam VOA Hausa, ina fata idan shugaba Buhari ka dawo gida Najeriya zaka kai ziyara a jihar Borno domin na lura akwai muhimmin bayani da gwamna Babagana Umar Zulum zai sanar da kai waɗanda idan ka ji su kai amfani za su yi taimakawa rundunar sojoji a yakin da suke yi da kungiyar Boko Haram. Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da kuma Zainab Babaji suka ce salam VOA Hausa. Tabbas ko shakka babu kashe mutane 1,000 da cutar coronavirus sai a kasar China abin takaici ne kwarai. Ya kamata Majalisar Dinkin Duniya ta yi wa Allah ta tallafa wa al'ummar kasar China domin kawo ƙarshen wannan bala'i. Sai kuma sakon da ya fito daga Aisha matar Usaini Dangote tace salam VOA Hausa, don Allah ku bani daman jajanta wa al'ummar garin Auno dake jihar Borno sakamakon wani hari da ƴan Boko Haram suka kai musu da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 30 da fatan Allah ya kare na gaba. Daga nan sai sakon da ya fito daga Mahmud Salihu Kaura na Moda yace Allah ya jikan mutane da suka rasa rayukansu sakamakon harin ta'addancin mayakan Boko Haram akan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu. Muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasashenmu. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Hassan Dogon Faci Batsari. Yace Assalamu alaikum VOA Hausa, fatan alheri. Bamu goyen bayan ciwo mu Najeriya bashin kuɗi har dala miliyan 500 domin gyara gidan talabijin na NTA. Yin hakan baya da wani amfani ga talakawan Najeriya. Ya kamata a dubi halin da 'yan ƙasa suke ciki na rashin tsaro, rashin aikin yi ga matasa. Da fatan Allah ya sa kira na ya kai inda ya dace. Amin. To jama'a, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum. Godiya muke yi.
Da Bintairo da wasiƙun masu saurare, yanzu kuma kamu mai sallama da ku, bari mu kawo muku labaran duniya a takaice.
To yayin da adadin mutanen da suka mutu sanadiyar cutar coronavirus ya haura 1,000, hukumomi a China sun kori wasu manyan jami'an kiwon lafiya 2 daga makamansu a lardin Hubei, inda cutar ta fi kamari. Ai, Talata kafa yaɗa labaran ƙasar ta Sin ta rawaito cewa an sallame Zanjing, wanda shine kwamishinan lafiya a lardin na Hubei, da kuma Liu Yingzin, darakta a ma'aikatar ta lafiya. Sallamar waɗannan manyan jami'ai na zuwa ne kwana guda bayan da aka samu ƙarin mutuwar mutum 300 a lardin na Hubei, inda aka rufe miliyoyin mutane a gidajensu, a kuma daidai lokacin da ake korafin matsalar ƙarancin abinci a yankin. Zuwa yanzu gwamnatin ta China ta tabbatar da cewa mutum 43,000 ne suka kamu da cutar. A jiya Litinin, shugaba Xi Jinping ya ziyarci wasu da suka kamu da cutar ta coronavirus a wani asibiti da ke Beijing, kamar da rahotanni suka nuna. To, inda ake ganin karuwar adadin waɗanda ke kamuwa da mutuwa daga cutar ta coronavirus a ƙasar ta China, dubban ɗalibai 'yan nahiyar Afirka da ke karatu a ƙasar suna fatan ganin gwamnatocinsu sun kwashe su daga yankin. Solomon Yohana, wani ɗan ƙasar Habasha da ke karatu a fannin ƙirƙiren zamani a jami'ar Wuchang da ke yankin Wuhan, wato inda cutar ta fi kamari, ya ce dukkan ɗaliban jami'ar 15,000 sun fice daga makarantar. A cewar shi, akwai ɗaliban ƙasashen waje kusan 200 da suka rage a makarantar mafi akasarinsu 'yan nahiyar Afirka. Wani ɗalibi daban, wanda shi ma ɗan ƙasar ta Habasha ne, ya yi kira gwamnatin ƙasarsu da ta aika a kwashe su. Kiyasi da ya nuna cewa akwai akalla 'yan Afirka 61,000 da ke karatu a ƙasar ta China, a kuma halin da ake ciki suna fuskantar matsalar ƙarancin abinci tare da zama cikin yanayi na rashin tabbas. Masu kada ƙuri'a a zaben sharafage na cire ɗin takarar jam'iyyar Democrat a jihar New Hampshire da ke arewa maso gabashin Amurka na can suna jefa ƙuri'unsu, yayin da kowanne ɗan takara da ke neman tikitin jam'iyyar ke ƙara ƙami wajen ganin an zaɓe shi a matsayin wanda zai ƙalubalanci shugaba Donald Trump a watan Nuwamba. Jim kaɗan bayan tsakar daren jiya ne, masu kada ƙuri'a suka yi zaɓensu a Dixville Notch, inda tsohon magajin garin New York Michael Bloomberg ya samu ƙuri'u 2, sannan Sanata Bernie Sanders da kuma Pete Buttigieg suka samu ƙuri'u 1-1. Mafi akasarin rumfunan zaɓen za a buɗe su ne da safiyar yau, inda kuma ake sa ran fitar da sakamakon zaɓen a yammacin yau Talata.
Kyau masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan yammaci naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yau ma za mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne waɗanne matakai suka kamata a ɗauka don magance matsalar likitocin ƙarya a cikin al'umma. To, muna sauraron ku yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Mahmud Lalo, da kuma wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Thomas Blundet. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.